Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Dan majalisar dattawan Amurka mai wakiltar Arizona John McCain ya rasu jiya Asabar da shekaru 81 a duniya bayan fama da cutar kansar kwakwalwa. Cutar kansar ta raba Amurkawa da wannan shahararren dattijo mai kishin ƙasa wanda kuma ya sadaukar da kansa wurin yaƙe-yaƙe. John Sidney McCain, wanda aka fi tunawa da rayuwarsa mai cike da gwagwarmaya da yadda ya tsallake rijiya da baya a matsayin fursunan yaƙi a arewacin Vietnam da kuma yadda ya ci zaben fitar da gwani na shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican a shekara ta 2008 ya kasance mai jaddada manufofin Amurka a duniya. Allah ya albarkace mu. Muna zaune cikin ƙasa mai cike da ƴanci, ƙasar da mutum ke iya cimma duk wani burinsa, a cewar McCain a watan Oktoban bara a cibiyar nazarin kundin tsarin mulkin ƙasa 'yan watanni bayan da aka same shi da cutar kansa. Ya ƙara da cewa Allah ya albarkace mu kuma mun kasance sanadin samun albarka ga sauran al'ummar duniya. McCain, wanda aka baiwa lambar yabo a cibiyar, ya caccaki gwamnatin Donald Trump kamar yadda yakan yi. Tuni Amurkawa suka shiga jajantawa iyalan koko iyalin marigayi McCain, ciki har da shugaba Donald Trump, wanda ya ce, "Ina mika cikakkiyar ta'aziyyata ga iyalin marigayi McCain tare kuma da girmamawa. Muna masu tunawa da wannan iyali cikin addu'o'inmu." Dubban 'yan gudun hijirar Rohingya sun yi zanga-zangar alhinin zagayowar ranar koko shekarar da ƙasar Myanmar ta murƙushe wannan ƙaramar ƙabila, al'amarin da ya tilasta musu zuwa kan iyaka da kuma cikin ƙasar Bangladesh, abinda ya kai ga kafa sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a duniya. Masu zanga-zangar sun yi gangami tare kuma da addu'o'i jiya Asabar a sansanoninsu na 'yan gudun hijira da ke Cox Bazar na neman a yi adalci ma musulmi tsiraru. Jami'ai na ƙasa da ƙasa sun bayyana murƙushe 'yan Rohingya da hukumomin Myanmar suka yi a jihar Rakhine da kisan ƙare dangi. Ita kuma gwamnatin Myanmar ta bayyana murƙushewar da matakin tsaro da ya wajaba don taka birki ma mayakan musulmi. Ƙasar ta Myanmar ta ce yanzu haka yanayi ya kyautatu ta yadda 'yan gudun hijira za su iya komawa gida, ikirarin da ake ɗari-ɗari da shi. To karfa a shafa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau take karo na 88 na zagayowar ranar bikin gyara ta 19 ta kundin tsarin mulkin Amurka, gyarar da ta baiwa mata damar yin zaɓe a karo na farko a tarihin Amurka. Daga baya, sannu a hankali mata masu zaɓe sun ɗara maza masu zaɓe a Amurka. A shekarar 2016 a misali, mata miliyan 73 kusan da rabi suka yi zaɓe, saɓanin maza miliyan 63 da rabi da suka yi zaɓen, bisa bayanin cibiyar nazarin mata a siyasar Amurka. To sai dai har yanzu akwai sauran rana a kaba. A yayin da yawan mata masu zaɓe ya ƙaru cikin tsawon shekaru gwammai, bayanai na nuna cewa har yanzu ba a samun mata sosai a cikin abubuwan da suka shafi gwamnati da ɓangaren fasaha da kuma manyan kamfanoni. An kama jagoran 'yan adawar Rasha Alexei Navalny a birnin Moscow, wato bayan watanni biyu da aka sake shi daga fursunan da aka jefa shi saboda shirya zanga-zangar yin tir da gwamnatin shugaba Vladimir Putin. Wani mai magana da yawun Navalny ya faɗi jiya Asabar cewa ba a san dalilin kama shi ba, kuma ana tsare da shi ne a charge office ɗin 'yan sanda da ke da Nelsuki. Navalny ya rubuta a shafinsa na Facebook jiya Asabar cewa za a yi zanga-zangar kyamar tsarin fenshu na gwamnatin Putin a ranar 9 ga watan Satumba a birnin Moscow da sauran birane kusan 100. Mutane akalla biyu suka mutu baya ga wasu hudu kuma da suka ji raunuka a Afghanistan sanadiyar wata fashewar da wani dan kunar bakin wake haddasa daura da wani ofishin hukumar zabe da ke birnin Jalalabad na arewa maso gabashin kasar a cewar wasu jami'an gwamnati a jiya Asabar. Jami'ai sun ce fashewar ta auku ne a lokacin da maharin ya dumfari cincirin da masu zanga-zanga daura da ofishin hukumar zabe. Mutanen na zanga-zanga ne ta nuna bacin ransu kan hana wani mutum shiga takara saboda zarginsa da dasawa da kungiyoyin mayaka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu sauraro ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu sauraro yana biye da mu a cikin shirinmu da suka gabata, kwanan nan mun kawo muku yadda aka gudanar da zabe a kasar Mali, kuma muka ce muku za mu saki koma a kasar ta Mali idan bukatar hakan ta taso, musamman ma ganin cewa za a saki gudanar da zabe zagaye na biyu. Ba shakka an gudanar da zabe zagaye na biyu kuma shi ma kamar na farko. Sai dai shi wannan yan ta'adda ba ta da yamutsi kawai suka yi ba, a'a kashe malamin zabe ma suka yi a ɗaya daga cikin rumfunan zaben. Haka kuma yayin da a zaben farko rumfunan zabe 800 ne ba gudanar da zabe ba wannan karan. To ko a wannan karan rumfuna 400 ne ba gudanar da zabensu ba saboda ayyukan yan ta'adda, kuma duka waɗannan ba sa cikin lissafi ba. Mun dai tattauna ne da takwaran aikinmu Baba Alfa, wani ɗan jamhuriyar Nijar da har yanzu yake kasar ta Mali domin wannan zaben, kuma na fara tambayarsa ne shin ina makoman rufan zaben nan da aka sha malamin zaben ta.
Zaben wannan ruwa a lokacin da suka kai harin sun sa wuta kusan kayan zabe, sun wasa kowa da kowa, ba a ci gaba da zaben ba. Cikin wannan ruhun kuma akwai ruhuna kamar sun kai 400 da ba su yi aiki ba, da ba su bude ba. Kusan a zabe na farko da aka yi a watan Juli akwai ruhunan zabe da suka kai 800 da ba a yi zabe a cikinsu ba. Aka yi zaben dai a cikin wayansu bangare cikin kwanciyar hankali, amma mutane ba su fito bayan da aka zato ba. Inda kun san da aka yi zabe na farko bisa kan 100 jimilla mutum miliyo biyu da yan kai suka fito.
To baba kai mu je da nisa, ina makoman waɗannan ruhunan zaben da ba a yi zabe a kansu ba?
A wannan ba a cirgo da su ba, an ce dai ba a yi zabe cikinsu ba. Mutane ba su yi zabe don ka cewa ba a yi cirgo su ba cikin sakamakon zaben.
Me matsayin jami'ar adawa ko kuma jami'un adawa game da waɗannan rumfunan?
To dan takara da adawa ne tun da aka ba da sakamako na zabe da minista mai kula da harkokin zabe na Mali da ya ba da sakamako, shi dan takaran adawa ya huto ya ce a'a bai yarda ba. Kamin ma minista ya huto, shi cikin daren zaben ma ya huto ya yi magana ya ce kawai bai yarda da sakamakon da za a bada, tunda ya samu labarin cewa a arewacin kasan ba yi zabe yadda ya kamata ba, kuma ya cewa mutanen shugaban kasa Ibrahim Abubakar Keita sun sa hannu bisa kan wayansu kayan zabe, sun yi handama ciki, kuma sakamakon da za a bada ba yarda da shi ba. A ran da minista ya huto ya bada sakamako, shi ma ya huto cewa zaben ba yi shi yadda ya kamata ba, kuma a kwace aka mai, tunda shi yana da hakika da tabbacin cewa shi ya ki zaben. Amma sakamakon da minista mai kula da zabe ya bada ya ce kawai shi ba zai yarda da shi ba, kuma ba zai yarda a kwace mishi kama zaben da shi ne ya kamata ya samu, tunda ya ce shi ya samu bisa kan 151. Amma da aka ba da sakamako aka ce bisa kan ya samu 32, shugaban kasa ya samu 67. Bayan wannan babban kotun kolin Mali a shekaran jiya ya ba da sakamako, yanda minista mai kula da zabe ya ba da haka ne babban kotun koli na Mali su ma suka ba da sakamako, suka ce shugaban kasa mai ci yanzu shine ya ci wannan zabe kuma shine zai shekara biyar.
Ba Ismail Sesi ne kadai da adawa ba, su sauran jami'in adawa me suka ce game da wannan sakamakon?
A'a, kasan da aka kare zabe na farko, kusan zabe na farko aka samu dan takara 24, to da aka kare akwai dan takara sun kai da 8, wanda ya zama 3 da wanda ya zama 4 suna cikin wayannan 8 da basu ba da umurni zuwa ga mutanen da suna mara musu baya su zabi wani dan takara. Sun ce su ba ruwansu, tunda su sun ce zaben ba yi cikin ka'ida ba. Sakamakon da aka bada suka ce wannan sakamako ba cikin adalci aka bada shi. Dewa suka yi don haka ba za su yarda ba su su ci su je gaba bisa kan wannan harkar zabe, sun hutattun zancen shi, kuma ba za a ce ba za su cewa ba wayanda suka mara musu baya su bi wannan dan takara ko wancan. Su ta cikin wannan zancen zabe sun ba da bashi, ba zancensu, ba harakarsu. Ta haka ne ba a samu da adawa da yawa da suka ci gaba da gwagwarmaya cikin wannan harakar zabe.
Ya matsayin masu ido na kasashen duniya da suka zo?
Masu ido na kasashen duniya da suka zo dukansu sun ce zaben an yi shi cikin ka'ida, an yi shi cikin adalci. Suka cira da babban murya zuwa ga 'yan takara duka su ba da hannu su yi abun da zai sa Mali ya samu kwanciyar hankali. Amma 'yan sa ido na ɗan ƙasar Mali, akwai wani babban kungiya da ake cema COSEM, da shi ya kai ko'ina ya kai mutanen shi su sun hito sun ce zaben ba yi cikin ka'ida ba. Sun ce akwai matsaloli da yawa da ana iya cewa wayannan matsalolin ya kamata in ajiba shi da kyau, ajibe su da kyau, kuma ya kamata a cewa zaben nan ko da za a maimaita shi ne a maimaita shi, tunda su abinda suka gani suka ce ba yi adalci a ciki ba. To yanzu abinda za mu iya kare da shi sai mu ce sai a sa hankali bisa kan abinda zai afku nan zuwa gaba, tunda su 'yan adawa in sun ce za su zanga-zanga, za su gwagwarmaya, ya za a yi, ya washe gari. Akwai babban tsoro da ya kamata duka kasashen waje su samu zo su sa nasu baci da a ga yanda za a kare Mali don kai ya shiga cikin wani hali da za a zo kuma a ce inda mun sani.
To daga Mali sai Najeriya, inda hukumar zaben kasar ta ce zuki ta mallaki ne, ita bata ba da kowane irin sanarwar daukan ma'aikatan wucin gadi ba a yanar gizo. Nasiru Adamu Kaya dai ya tattauna da kakakin hukumar zabe Aliyu Bello akan wannan batu.
Ni ma na ga abin a yanar gizo, amma ba ya fito daga hukumar zabe ba ne. Hukumar zabe bata ba da wannan sanarwar ba, bata kuma tashi daukan ma'aikata a yanzu ba. Sannan ma'aikatan wucin gadi da ake dauka ko ake magana a kansu, akwai ka'idoji da hukumar zabe ta sani take kuma aiki da su, musamman ma in lokacin yayi. Akan tinkari hukumar yiwa kasa hidima, wato NYSC, da manyan makarantu irin makamantan wuraren da suka dace, wanda ake amma ba a saba a sanar a yanar gizo a ce mai so wanda ya kammala sakandare ya cike wani form wai a tura hukumar zabe ba. Hukumar zabe ta daukan ma'aikatan wucin gadi ta wannan hanya, bata bada wannan sanarwar ba. Kuma wannan sanarwar ko an alakanta ta da ita, waɗanda suka yi hakan suna dai da dalilan kansu na yin haka, amma ba su yi da yawun hukumar zabe kuma ta sa ba, kuma ba a bi ka'ida ba, kuma baya cikin abin da hukumar zabe ta sa a gaba a yanzu. Don haka abin da ya kamata shine jama'a kada ta yadda a yaudare ta da wannan sanarwa, bayan hukumar zabe kuma hukumar zabe ta shi daukan ma'aikatan wucin gadi ba.
Malam Aliyu Bello, idan mutum ya shiga cikin sanarwar akwai inda aka bada adireshi, ko ni ma na shiga adireshin ya kai ni shafin hukumar zabe, ya ake yi wannan abin ya fa?
To in ka lura ai alakantawar da nake magana kenan, sai suka kirkiri wato handle din ita hukumar zabe, suka ce in kana neman ƙarin bayani ga gunda zaka je, idan ka bi neman ƙarin bayani zaka tarciyo babu wannan sanarwar kuma daga hukumar zabe din. Saboda haka kawai a ran hannun suka yi wato handle din suka lika a cikin wannan sanarwa da nufin cewar a nuna cewa wai dai da sanin hukumar zabe, alhali babu sanin ta kuma ba ita ta sa ai wannan ba.
wala Aliyu Bello me kake gani ya kawo haka tunda mutane ne har an buƙaci taimaka a yada wannan abun sosai saboda masu neman aiki a ji tausayin su wato a sanar da su su samu.
To babban abin da ya kamata jama'a ta kiyaye shine hukumar zabe tana da nata gefen yanar gizo da take bada nata sanarwar kuma sahihi, amma duk wata sanarwa da ba a wannan hanyar yanar gizo aka same ta na hukumar zabe ba ko a dandalin hukumar zabe ba, to kar mutane su yi aiki da shi. Amma wani dalile yasa waɗansu suka aru yawun hukumar zabe suke mata tallatar wanda bata sa su ba, wannan ya rage gare su. Kuma ina son jama'a kada ta yadda cewar wani ya mata sake da ba ruwa, domin alama ce ta ayaudar jama'a, koda a ce da kuɗi koda ba kuɗi, irin a ce in ka saukar kyauta ne na gani aka ce wannan takardar za ka shiga aljihun yanar gizo-gizo kaza ka saukar da shi babu cajin kuɗi ka cike ka tura, babu wannan karko mutane su yadda da wannan sanarwar, ba ta da sahihanci, ba ta da madogara, ko ba kuma zabe ta bara ba, kowane dalili waɗancan suka yi da shi. To kada a yadda ai aiki da shi domin lokaci bai yi ba, kuma in kuma zabe lokaci yayi na sanar ma a baya ga yadda take ta dauki ma'aikatanta.
To yawanci ma da ka saba da ima matasa masu yi wa kasa hidima kuke dauka,
galibi su ne na farko, sannan sai kuma jami'an sai kuma malaman manyan makarantu, domin ana dubi da wuraren da ba wani da yake da wani wato karkashi na wata jam'iyya ko wani abu da zai musu barazana. Mutane ne da muke sa ran suna da zaman kashin kansu na dogaron tunani. Yala Allah idan har ba a samu adadin da ake bukata ba, a iya duba ma'aikatun gwamnatin tarayya a wuraren da suka dace. Tuni tun ba yau ba akwai ka'idojin nan, kuma an san su, kuma ana aiki da su ta yadda ake samar da ma'aikatan kenan, kuma ta yadda ake aiki da su kenan, ba tare da an tafi yanar gizo-gizo an ce kowane dan sakandare ya zo ya cike ko kuma kowa ya cike zai iya samu ba, waccar ba hanyar hukumar zabe bane ko ba aiki da ita.
Wannan ya nuna ma wato wasu daga cikin sanarwa da ake gani a kafar sadarwa ta WhatsApp cewa a tura wa mutane da dama saboda su nemi wani abu, yana yiwuwa wasu masu shaci fadi ko masu yaudara ne kawai ma suke kirkirar waɗannan irin saƙonni.
Ai ba ɗaya ba biyu ba, hukumar zabe an saba yi mata wannan kazafi a aru yawunta a faɗa abin da bata faɗa ba kuma a yanar gizo-gizo din. Wannan labari na fake news da ake ta magana a jaridu ba sabon abu bane, kuma ana yin sa da nufin yaudaran waɗansu. Don haka jama'a da abin da muke kokari su gane shine, in kana son ka tantance sahihin bayani da hukumar zabe ta yi, to tafi kan dandalin hukumar zabe na yanar gizo-gizo domin ka samu bayanan da ta ɗora da kanta wanda kuma ka san suna da madogara. Amma ba kawai wani ya turo saƙo a kafar WhatsApp ko a kafar Instagram irin waɗannan saƙonni da ba su da tushe ba asali a ce in ka bude ka samu kaza kai ma ka tura mu wani. Duk wanda ya haka ya yaudari kansa kuma ya yaudari wani, domin ba a je dandalin da ya dace ba. Sannan dai ina ci gaba da nanatawa jama'a cewa kada su yadda da irin wannan, domin dai wannan da muke magana a kai ba daga hukumar zabe fito ba kuma ba ruwanta da shi.
To masu saurare, aka ce laifin daɗi ƙarewa, yau kuma nan muka kawo ƙarshen wannan shirin. A madadin Baba Alfa, ɗan jarida a jamhuriyar Nijar kuma yake ƙasar ta Mali, da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Kaya da bakonsa sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin, ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A daidai wannan lokaci da ake fuskantar zaben shekarar baɗi, wata matsala da yanzu ke kara kunno kai a fagen siyasar Najeriya ita ce ta makauniyar soyayya ko kuma makauniyar adawa, lamarin da kai wasu kan adinantar ko kuma kabilantar da siyasa da ake nunawa in takara ko kuma jam'iyyu, lamarin da ke ma barazana ga cigaban demokuraɗiyyar Najeriya. A Najeriya ne za ga wasu sun yi a ture da ma kofar rago ga wani da baya ra'ayi ko kuma ya saba wanda suke so, kamar yadda yake faruwa yanzu biyo bayan sauyin shekara kan da wasu 'yan majalisa suka yi a cikin kwanakin nan. To sai dai ku yanda aka make barazana ga cigaban demokuraɗiyya, wasu 'yan siyasa na danganta batun ne da farin jini ko kuma karɓuwar ɗan siyasa a zukatan jama'a, yayin da wasu kuma ke ma danganta shi da son rai na 'yan siyasa. Honorable Ahmad Lawal, wani ɗan siyasa a Najeriya, ya ko bayyana yadda ma lamarin ke faruwa.
A da farkon na gaba babin da ya samu mutane suke wannan kauna na siyasa, watakila rashin sanin siyasa ne ko kuma ra'ayin nasu. Za ka ga wasu baronsu da jam'iyya su ne suna bin ɗan takara ne, akwai ya yi daidai ko bai daidai ba babu ruwansu. Na ga wannan rashin sanin siyasa ne, da farko dai ana siyasa ne saboda aƙida, da ganin cewa menene za a iya maka, kuma mutane kasu manta jam'iyya ake zaɓa ba ba mutum ba, saboda ko hukumar zabe ba ta sa sunan mutum akan ballot paper sai ta sa sunan jam'iyya. So don haka ya kamata mu koyi siyasa na mu dubi wannan kowace jam'iyya wani abubuwa ta shida saboda mutane.
To ko me masana ke cewa Dr. Lawan Hamisu Yarima Angwangwe ba malami ne a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, wanda ma ke hula da yan siyasa, yace ai babban barazana ne ma ga ci gaban demokradiyyar kasa.
Shugabanni ne suka sa wannan rigan saboda hanya ce kai wanda za su ci gaba da jijjiga mutane suna cimma burinsu. Sai maganar makaunin soyayya, a nan bangaren maganar makaunin soyayya kuma ba maganan shugabanni bane. Mu talakawa mu ne muke da matsala na maganar makauniyar soyayya. Maganar makauniyar soyayya shine ya isa mutane darasi daga ran da aka fara jam'iyyar PDP shekara 16-17 zuwa yanzu, da kuma yanzu da APC ta take ta dauki mulki take hannu. Ya isa mutun ya zauna ya makan shi sabi ya gane cewa ba fatan iya bane matsalar, ba kuma a mutun ne zaka kalla, ba kuma kai ne zaka dauki so ka dora mu kanka ba, a ka kallo wannan mutun shin shi ma yana kaunanka ko baya kaunanka, nan ne zaka yi makanka hukunci sa'annan ka tsaya da ka akan shi. Tamam mu yanci shi saboda kaunan da kake mutun, sai ka ga ba baka iya ganin kuskuren shi. A jam'iyyar PDP akwai wadanda su ma idan su ya rufe rujub ba sa ganin kuskuren kowa, haka ma jam'iyyar APC akwai wadanda idan su ya rufe rujub ba sa ganin laifin kowa. To wannan ba karamin masifa bace wadda ta tabbaye mana demokradiyya a Najeriya, kuma ta hana demokradiyyar mu ta gaba. Hanyoyin da za a magance waɗannan matsaloli guda biyu, siyasar addini, makauniyar soyayya, su ne talakawa su ɗauri ɗan maran yin makan su hukuncin tanatsu. Hukuncin tanatsu shi ne su kalli kowa su yi mashi hukunci da abin da ya musu. Sa'annan malamai na addinin Musulunci, malamai na addinin Kiristanci, malamai na jami'o'i, malamai na sakandare, malamai na firamare, masu sarauta su ma su tsayin daka, su wayan mu da mutane kai, su kuma talakawan su gamsu, su buɗe kunnunsu, su yi makansu karatun tanatsu.
Shi ma wani masanin farfesa Muga Kaftin na Mala, malami a Jami'ar Modibo Adamu da ke Yola, ya koyi ƙarin haske dangane da wannan batu.
Abin da 'yan siyasarmu ya kamata su yi, su yi adalci. Abin da masu zabe ya kamata su yi, su kawar da irin wayannan mutane masu son siyasan raba kawunan mutane, domin wannan ba zai ciyar da gari gaba ba. Amma lalle Najeriya kam muna cikin mawuyacin hali. Ko abin da yake faruwa yanzu, in ka duba duk mukamin da ko gwamnoni ne ko shugaban kasa wayanda suke babbayarwa, ai ana zargi da yawa, ana rashin yadda da yawa da wayannan mukamin, ana kokawa sosai.
Yanzu haka dai tuni wasu kungiyoyi ma suka so magangami na fadakar da al'umma. Malam Musa Jika na kungiyar Amnesty Support Group da ke fafutukar kare haƙƙin bani adama ya ce ko dole aikatun tanatsu musamman a wannan lokaci.
Ƙabilanci ya riga ya shiga siyasa, addini ya riga ya shiga siyasa, ba ana menene dokan ƙasa ta ce ba, ko kuma menene ma ita kanta ma alƙiblan demokradiyya din. So idan ya zamanto kuma mutanenmu, idan yau ka ce ka fita daga wata jam'iyya ka koma wata jam'iyya, sai ma rika maka kallon wani mutum ne wanda yake maka mamma, ana nema ma a kafirta ka ko kuma a ce ma ka yi ridda. So saboda haka mun muna kallo cewa anan gun wajibi ne ga 'yan siyasa da mabiya su fahimci ma menene ma siyasan ita kanta, kafin ma har ma su fito su rika waɗansu abubuwa wanda yake ba shi ne ba. Domin siyasan nan dai ba addini ba ne, kuma duk wanda yake cikin siyasan nan yana yin ta ne ba wai don talakawan da ake ta ruba akai ana cewa saboda talaka ko kuma saboda wani abin nan ba, a'a suna yi ne domin amfanin kansu da kuma ƴaƴayensu. So saboda haka a nan gun ya kamata su talakawa su fahimci ana amfani da addini, ana kuma amfani da ƙabilanci, ana so ko musu abin da ba shi ne ba, wanda yake su kuma za ka gansu daga gefe suna tebur ɗaya, suna hidimun, suna cin abincinsu, suna komai da ƙasa ne hankalinsu kwance. Ku kuma nan talakawa kuna nan kuna ta faman kashe kanku, kuna zagin junanku, kuna cimo junanku mutunci saboda wani mutum wanda yake kun biya mashi bukata, shi kuma yana biyan bukatar iyalin shi da kuma ƴaƴansa. So saboda haka wannan ba zai haifar ma ƙasar nan ɗa mai ido ba. Middin aka ce an koma ta farkin siyasa, kwaya ɗaya take gudanar da shugabanci a ƙasa gabaki ɗaya, wanda yake abinda nake nufi anan shine ya kasance kawai ana bin jam'iyya ɗaya ce kawai take gudanar da shugabanci a ƙasa.
Yanzu ko lokaci ne kawai ke ma iya tabbatar da ko shin za a magance wannan matsalar kafin nan da zaben shekarar bali, ko kuma a Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Fatima, wani yayi gida yayi moto, ga wata tara, sannan wani ba shi da ahu, duka Allah na kaunan ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma. Riguna sun kai goma sannan wani ba da silifan duka Allah na kaunan ku wani yana da daki nasa in yayi gado ya kare yayi mataran ya sanya kuma yayi katifa nasa ga radio ba canja ga kafet fa a daki handa kujeri nasa sannan wani ba shi da ke so duka Allah na kaunan ku Allah na kaunan ku shi dai mai fa kudin can wani aiki yayi ma Allah yayi dadi ya bashi abin sa an gai ku da baka da ahu wani aibu kai wa Allah ya ji zahi ya naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so baiwarsa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malam in ka gane abunda tabara ibaka to malam galaka gode mutukan kuma kai butulci ranan karan ku da Allah to ranan ka sha duka walakini yana tikaka su maraya suna canje ni koko hakuri ban bashi bayan ku hakuri ban bashi sai dai ta zuga aido kan su maraya suna canje haba Allah ga bayanka albarkan manzan Allah haba Allah sarki iko wani ga marasan di tasa ga haishal kuma tasa ga balbunan tasa
haka mai wuya
sunana Asabe Babanahaya shugaban mata 'yan jarida na Najeriya tsaka mai wuya wannan shiri daga muryar Amurka ina jin dadin sa kuma 'yan Najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin dadin ta domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu
sunana Ahmadu Maru sakataren mai watsa labarai a kungiya mace da manoma da ake cewa platform paysan na Niger haka mai wuya muna son shi yana cikin ranmu dole da za a yi shi kafin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yi wai bisa me za a yi duk wanda bai da gaskiya gaskiya ina yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare
sunana ambassador Yusuf Mamman ina taya sashen Hausa na muryar Amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya
ni sunana Abdurrahman daga Sabon Fadama Accra Ghana na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da ƴan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wannan muhawara da suke yi shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan VOA Voice of America
kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu dauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa yanzu amadadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya
meilleure musique et les dernières nouvelles.